أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa musulmi barkanmu da saki haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Ali ibn Abi Talib wanda yake cikin makarantar CJD a birnin da magaran Jamhuriyar Niger yau muna ranar Laraba 11 ga watan Rajab shekarar 1447 hijira da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 31 ga watan 12 shekarar 2025 miladiya muna cikin karatun littafin al-wajiz fi aqidati ahlus-sunnati fi aqidati salaf ahlus-sunnati wal-jama'a littafi wallafa babban malami al-sheikh abdullah bin abdul hamid al-athari Allah madaukakin sarki ya kara mishi lafiya muna cikin bayani a satin da ya gabata game da aqidan ahlus-sunna wal-jama'a game da abin da ya shahi sahabban annabi da khalifanci bayan shi da kuma ahlul bait inda a darasin da ya gabata muka tsaya a daidai gabar da mallan ya zano mana matan annabi sallallahu alaihi wasallama guda 11 ga baki daya saboda lokaci sai muka dakata a nan kenan yau za mu tashi daga bayanin mallan na gaba insha Allah ta'ala wannan darasi da za mu yi a yau shine darasi na 44 Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci mallan bayan ya zano matan annabi sallallahu alaihi wasallam su 11 sai yace wa ahli sunnati wal jamaa ya'taqiduna bi anna Allah ta'ala ma ja'alahunna ummahatin lil mu'minina illa ta'ziman li haqqihinna mallan yace wa innam matikin na annabi guda 11 da aka ambata aqida ce ta ahli sunna cewa Allah bai sanya su suka zamanto uwaye ga mu'minai ba tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin suratul ahzab yace annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi uwaye ne ga dukkanin mu'minai to shine mallan yace aqidan ahlus sunna an Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya matan annabi uwaye ga mu'minai ba illa ta'ziman li haqqihin sai dan a girmama haƙƙinsu su matan na annabi domin da aka ce maka matar annabi kai da kanka dai ka san ana akwai matsayi da girma in kana so ka gane haka kuma sai ka kalli shugaban kasar kuma tashi yake ce mata ai kaga ita ya mata wani suna na musamman ko in za ta tayi yawo ya sa ta cikin jirgi na presidency sai a ce a ita wannan premier dama ke ce mata a Niger duka wai duka ita ce shugaban lamba daya a cikin matan Niger gaba daya me yasa kawai abin da ya mata wannan daraja saboda ta armi shugaban kasa na Niger to yaya lamarin yake ga wanda ta armi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine shugaba na imani gabaki daya kaga kenan matan shi za su kasance uwaye ne ga dukkanin wani wanda yake amsa sunan mu'mini haka Allah subhanahu wata'ala yace sai yace wa ta'kidan li hurmatihinna Allah ya ba su wannan matsayi ne dan ya ƙara tabbatar da alhurmarsu mata annabi suna da alhurma yace wa tashrifan li manzilatihinna kuma dan a ƙara girmama matsayinsu ne wa uluwan li martabatihinna kuma a ƙara ɗaukaka martabarsu zamanto daban a cikin al'umma wa yarawna ta'zima qadrihinna kamar yanda ahlus sunna suke ganin cewa ya kamata a girmama matsayin waɗannan matan na annabi waddu'a alahunna kuma a ringa yi musu addu'a wattaraddi anhunna kuma a ringa nema musu yardan Allah in aka ambaci matan annabi dole ba za a ce bana na Aisha kawai ka kyale in kai aka baka nema musu yardan Allah baka girmama su ba babu girmamawa cikin wannan abu yanda zaka ce na Aisha ba dai bane ba da yanda zaka wadi sunan mata wanda ta zo ta wanda wata bajinta a bangare saboda ita bajinta ta tazarta ta waccan dole ne in kace na Aisha zaka ce radiyallahu anha Allah madaukakin sarki ya kare yadda a ganta shine ka nema mata yardan Allah subhanahu wataala ko kuma in bakai ba wannan ka ce Allah madaukakin sarki ya ƙara mata matsayi addu'a kai mata domin wannan addu'ar da zaka yi ita ce take nuna cewa ka ba ta girman matsayi kamar yadda Allah ya girmama ta to ba ita kadai ba haka dukkanin sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam yace wa ma'rifata fadlihinna ahlus sunna suna ganin cewa ya dace a san fadalan su wa'innan matan na sahabban annabi mata daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da su ne ya aura ya kamata a san matsayinsu da fadalan su yanzu kaga wannan abu ne wanda yake da wahala a yanzu a wannan zamanin da muke rayuwa yana da wahala ka tsaye da tiyawa daga cikin mutane kamar shi tambaya game da rayuwar wasu dai kuma daga cikin matan annabi ka gani abu ne mai wahala ya baka amsar wannan tambaya saboda kaman da yawa daga cikin al'umma musulmi ba su da masaniya game da tarihin waɗannan matan na annabi shi kuma yanzu in ka lura da zamanin da ake ciki yanzu zamani ne wanda yake na ci gaba ina tunanin a cikin ɗakin ka ma kana zaune zaka iya yin research akan abubuwan da ka san su ba tare da wani ya gaya maka ba sai ka rubuta kuma baka iya larabci ka rubuta da ingilishi ka gani komai abu da abin da ka tambaya zaka samu bayani akan shi sai dai illa iyaka wajen binciken da zaka yi ka tabbatar da sitkin da zaka amshi labaran ya zama to sit ne wanda yake kawo abubuwa ingantattu ba wanda yake kawo abubuwa wanda suke da kurakurai a ciki kenan kaga wannan zai sa a zamani lokacin da baka komi kake shiga TikTok kake shiga Facebook kana kallon abubuwan da ba su da fa'ida mi zai hana ka yi bincike akan tarihin na Aisha na Khadija ka gani wace ce ita mi an wasu abubuwa ta kawo musulunci da kowane yayi ki su koda wasu kan mutane zaka samu kaga wannan zai ƙara sawa ka ƙara samun thakafa ka ƙara samun masaniya da sanin su wane ne wa'innan matan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa hunna tahiratun mutahharatu wa'innan matan na annabi su tsarkakakku ne kuma abin tsarkakewa wannan magana tai sukin tsarkakakku ne saboda haka babu wanda ya isa ya zo ya dauko wani abu na kazanta ya danganta ta zuwa gare su su tsarkakakku ne ko mutahharatun sannan kuma abin tsarkakewa ko da ma ka shi wani ya wado ta magana mara kyau akan su to wajibi ne akan ka kai tsaye ka tsarkake su a gaban shi kafin ya tai sannan kuma in ya nuna kiyayya kiyayya shi a gare su kai ma kada ka yi wani tsoron shi ka nuna kiyayya ka a gare shi shine aljaza'u bil misl kada ka yi wani kwankwanto akan hakan domin wa'inda Allah ya ce su uwaye ne ga kowa sai kuma yau aka samu wani daga cikin mutane ya zo yake danganta kasamta ko kaskanci a gare su wannan mutum ya cancanta a nuna mishi kaskanci shi ma sai ya ce mubarra'atun min kulli su su din kubatattu ne daga kowanne irin abu wanda yake mara kyau annabi sallallahu alaihi wasallam matan shi kubatattu ne daga munanan abubuwa wa hunna zawjatun nabiyyi fid dunya wal akhirah kuma su in wa'innan da aka ambata su in ne matan annabi a duniya kuma su in ne matan shi a lahira to kaga ya magana ta kare yanzu wa'inda suke zagin nan Aisha suke zagin nan Hafsa radiyallahu anhunna suke cewa nan Aisha ba mutun ne kirki bace nan Hafsa ba mutun ne kirki bace duk da cewa kuma matan annabi ne to yanzu anan an ce matan annabi a duniya matan shi a lahira to ka gaya mana a lahira annabi shi ina ne makomashi in ka ce mana aljanna yake to kaga annabi yana tare da matan shi kenan ko to su wanda kake zagi yan aljanna ne to kenan kai a ina ka samu wannan zagi a ina ka nuna musu kazanta kai yanzu da kake zagin waɗanda suke yan aljanna kai ina ne makomaka kaga wannan abu ne wanda ba a gina shi ba akan wato ka'ida wanda take ta shari'a shace faɗi ne da kuma lalacewa irin ta al'umma ta sa suke faɗin irin waɗannan maganganu kaga dai malamin yace su ne matan annabi a duniya kuma su ne matan shi a lahira ma sai yace faradiyallahu anhunna dan haka Allah ya ƙara yarda a gare su wa ardahunna sannan kuma tsayarje musu ya zama to su kasance yardaddu ga kowa wa sakhitallahu ala man qataha fihinna kuma Allah ya tabbatar da hushin shi akan duk wani wanda ya nuna muzantawa a gare su koda alkadanci Allah ya kaskanta shi Allah ya hushi a gare shi sai ce wa inna afdalahunna yanzu kaga bayan malam ya ga maka fadalarsu da darajarsu ko da abin da ya kamata ka sani game da su to yanzu wa'innan matan na annabi yana so ya gaya maka cewa fa su din matsayinsu daban-daban yake ba darajarsu ɗaya ba a cikinsu akwai wadda ta haiwata kamar yanda baya in ba ku manta ba da muka yi bayanin sahabban annabi aka wadi matsayinsu malam ya gaya mana wasu sahabbai wanda su ma darajarsu ta haita wasu to haka dangane da matan annabi yace وإن أفضلهن خديجة بنت خويلد أم أكثر أولادي yace mafificiya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda tafi kowa matsayi da girma ita ce khadijatu bintu khuwaylid ita ce nana khadija ita wannan a cikin matan annabi babu wanda ta kai ta girman matsayi kaf gaba ɗaya 11 tafi kowa matsayi da girma wanda ita ce mafi uwa ga mafi yawan ƴaƴan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ɗiyan shi nawa ɗiyan shi 7 ita wannan nana khadija ita ta aiwo 6 a cikin 7 din ɗaya ne kawai bata aiwa ba cikin ɗiyan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan matsayinta daban yake da kowacce a cikin matan annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya diya guda nawa maza uku mata nawa mata hudu akwai ibrahim alqasim ibrahim abdullah mazan kenan sai mata ruqayya zainab ummu kulsum sai fatima wannan sune diyan annabi sallallahu alaihi wasallam to a cikin wa'innan gabaki daya wato diyan annabi sallallahu alaihi wasallam nana khadija ita ta aiye guda 6 ita ta aiye alqasim ita ta aiye abdullah ita ta aiye matan guda 4 da zainab da ruqayya da ummu kulsum da kuma fatima wanda bata aihu a ciki ba shine ibrahim alaihi radiyallahu anhu gabaki dai ita ta aiye su shi sai ce ana ita ce uwa ga mafi yawan ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bancin shi darajar ta shine li sabaqiha fil islam ta riga yi kowa shiga musulunci ita ce mace ta farko da ta fara shiga musulunci duk macen da kaga tana musulunci a yau bayan nan na Khadija take saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yaje kogon Hira malaika Jibril yazo ya bashi wahayi na ikra bismi rabbikal ladzi khalaq annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsorata bayan fitowar shi daga kogin daga kogon Hira saboda ya ga malaika Jibril ya siffa shi ta malaika siffar shi ta malaika malaika jibril siffar shi ta malaika shine wata halitta ce wadda take da fuka-fukai 600 yanzu kai in kawo daga gidanku da daddare ko da asuba ka dawo daga masallaci zaka gida sai ka gani wani abu a gaban ka kamar fuffukin nashi kamar guda 15 ne kuma kai baka taba ganin irin wannan halitta ba to ya kake ganin da to annabi sallallahu alaihi wasallam shi malaika jibril ya gani da fuka-fukai 600 ras yanda Allah halitta shi a siffar shi ta malaika kuma shi bai taba ganin malaika ba kai wannan abin sai ba annabi sallallahu alaihi wasallam hurgici ya hurgita sai ya koma gida cikin gaugawa a tsorace da yazo gida yake cewa arish ai ko mutum ya ga abin tsoro shi ma dai ya yi warware ke rago dai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce zamilu ne ya ce ma nana Khadija kurihi sai aka rihe shi annabi ya hurgita da ganin wannan sifa ta mala'ika wannan mala'ikan kuma shine ya je bashi sako na annabta nana Khadija ta ga wannan abin ita kuma a matsayinta na mace wadda take mata ta kirki ba cewa wata a mine ne ka gani in abin tsoro ne ga mana musayin da dare mana a ba ka tai ba sai ta ce ya ne ne akai mine ne ka gani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta labarin cewa wani ya zo ya yi mishi wahayi ya ce kaza kaza nana Khadija sai ta ce to bari kai mutum ne wanda yake sadar da zamanci mutum ne wanda yake taimakon mai bukatar taimako mutum ne wanda yake sauke baki yake girma masu mutum ne wanda baya cuta ba a cuta a gaban shi ya yarda ina da yakinin cewa Allah ba zai tozarta ka ba saboda haka kwantar da hankalinka kaga ta gano abubuwa waɗansu halaye na kirki daga halayen annabi wanda ta sani sai ta ce a dalilin wannan halayen ina da yakini Allah ba zai tozarta ka ba to kaga in matan mace ta yanzu me za ta ce wa mijinta eh a wannan zamanin eh dai ta ido hurge ta shigo a hurge ce gaba da amma ita kaga kalmomi ta wadi wanda ya kwanta mishi da hankali sannan ko bata tsaya a nan ba sai ta koma ta tafi wajen akwai wani dan uwan ba dan uwan dan uwanta dan uwan dangin su ne ana ce mishi harqan ba ana ce mishi wannan ishi zamma sunan nashi a yawa yi ko ya tafi wajen shi kaga ya mace tace to kaji abinda ya faru da mijina sai ya ce to ai wannan labarin da kika bani abinda yake tabbatar mini shine wannan shine annabin karshen zamani da Allah zai turo wannan muka gani a rubuce cikin littafin sai ya ce kash ina ma ina da jarumta ina cikin kurutiya ta Allah zai bayyana shi da na bi shi kuma na taimake shi kaga batan basira shi yanzu kaga tsoho ne ya latiyantaka kuma yana da yakinin cewa yanzu annabi Allah ya riga ya aiko shi shine annabin ƙarshen zamanin ya tabbatar amma waye ta yake wai ina ma yana da kurutiya da ya imani da shi to kai imani da shi yanzu mana me zai hana ka kaga yace ina ma yana da kurutiya nana Khadija ta zawo annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mata bayanin musulunci sai ta ce ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah shi yasa mun zaga gani wasu daga cikin malaman sirri suna cewa akwai sabani wai waye farkon wanda ya fara musulunta gaba daya an aka ce farkon wanda ya fara shiga musulunci kaga gani malaman sirri suna rarraba sai daga cikin maza sayyidina abubakar daga cikin mata nana Khadija daga cikin yara ali ibn abi talib daga cikin bayi zaid ibn haritha to wai wannan rabaraban a aje shi ake to waye farkon wanda ya fara shiga annabi suka ce ita ce nana Khadija ita ce mace ta farko da ta fara shiga musulunci ana zawwa da musulunci yana sabon shi dan jariri ta karbe shi tun gahe ma wasu tun da ita tare take da annabi to a gidan shi take yana wadi mata musuluncin ta amsa sannan ya je kira abokin shi Abubakar shi ma ya karba tana cewa ta riga yi ma sayyidina Abubakar shiga musulunci to kaga wannan matsayi ne duk wanda ya shiga musulunci bayan ta yi wannan babban matsayi ne wata kaka shi sa yace ita ce mafificiya daga cikin matan shi sai ce wa Aishatu Siddiqatu binti Siddiq bayan ita sai nana Aisha mai gaskiya sannan kuma diyan mai gaskiya kaji menene gaskiyar ta ta shine lokacin da aka tuhume ta da waccan magana ta hadisatul ifki sai ta wadi ta ce ita ga abin da ta sani ta wadi gaskiyar abin da ta sani duk da cewa sauran jama'a waɗanda suke gari ba kowa ya yarda ba amma daga baya Allah ya sauko aya na gun aya sai da Allah ya sauko aya goma a jere dan ya wanke nana Aisha innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli mar'in minhum maktasaba min al ithmi wallazi tawalla kibruhu minhum lahu azabun alim yanzu kaga ayoyin da Allah ya jero yana wanke nana Aisha sai gaskiyarta ta kara tabbata kuma ita in sayyidina Abubakar ce wanda annabi ya sa masa suna as-siddiq mai gaskiya mun taba wadin labarin irin wannan lakabin da annabi ya sa masa cikin karatukan mu na baya shine lokacin da annabi ya isra'i da mi'raji da annabi ya dawo ya ce ma Qurayshawan Makka jiya da daddare na tashi daga nan Makka na je Baitul Maqdis daga Baitul Maqdis muka je sama ta daya da sama ta biyu da aka je saman bakwai kuma muka dawo kuma gari mai wayo duk kuna barci suka ce kai yanzu Baitul Maqdis da ado yake ma sai an yi wata kaza ana tahiya sannan aje kuma kai yanzu duka muna barci ka tahi can kuma daga can kaje saman bakwai kuma ka dawo duk mu tashi ba suka ce wannan renin wayan kuma dake shi suka ce to ai duk wani ma wanda yake ganin gaskiya kake wadi yau in aka wadi mishi abin da ka wadi yau ta zai wallahi ka kai ƙarya ana cikin wannan magana sai ga Abubakar ya shayi fana sayyidina Abubakar suka ce yauwa zo ka ji abin da abokinka yayi sabuwa yayi zance yayi saman zance ya ce wai fa ajiye da dare ai kai ka san Baitul Maqdis yace na san shi tayyar wata nawa ce yace wata kaza ake yi kayan aje yace to bari ka ji abokinka abin da yace yace ajiye da dare muna barci an tayi da shi can kuma daga can an je saman maka kuma an dawo yace shi ya gaya muku haka suka ce kware kuwa ni zaka ce yace gaskiya ya wai sai sayyida aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam labari sai annabi yace wannan shine Abubakar Siddiq wato Abubakar wanda yake mai gaskiya kaga ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa ba a gaban shi annabi ya faɗi ba amma tun dai yace in dai annabi ya faɗi gaskiya ne to saboda haka ita Aisha mai gaskiya ce kuma babanta mai gaskiya shi yake ce mata As-Siddiqatu binti Siddiq mai gaskiya kuma diyar mai gaskiya ita nana Aisha kanat afqaha nisa'il ummati 'ala al-itlaq ba ta tsayin malamar fiqh ba a tarihin musulunci irin ta duk wani wanda ya san fiqh a cikin mata a tarihin musulunci babu kamar nana Aisha me yasa saboda a lokacin ta duk wata mas'ala wanda ta shafi fiqh da sanin addini da sanin hukumce babu wanda ya kai nana Aisha sahabban kansu maza an ta darni sai kaga an kewaye ana kankara mata kewaye ranke dade ummul mu'minina mun zo wai wannan mas'ala menene hukuncin mutum in yayi kaza ta ringa bada fatawa ga sahabban annabi wanda su suka mara yi da annabi sallallahu alaihi wasallam din amma ta yi su sanin hukumce addini bancin shi yana daga cikin fallalta malin yace walam yatazawwajin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bikran ghaira duka matan annabi da kaji an zano guda 11 wannan gaba ɗayan su zawarawa ne ita kadai ce budurwa ita kadai annabi aura a matsayin mudurwa amma sauran dukkan zawarawa ne kuma galibin su in ka karanta tarihin arman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da su zaka gani taimako ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ga wasu wasu kuma ya arme su ne diddin saboda al'ummar su jama'a su su shigo cikin addinin musulunci amma ita wannan ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yar madina budurwa sanannan tarihi ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wato armanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara lokacin da take da shekara 6 kamar yadda wasu malamai suka ambata sannan kuma an kai ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai matan shi lokacin da take shekara 9 kaga wannan yana nuna maka cewa ita Aisha tana da fadala mai yawa har ila yau daga cikin fadalarta yace wala ahabba imra'atan hubbaha kuma annabi bai taba son wata mace a cikin matan shi ba irin yadda ya sona na Aisha kaga duk da cewa nana Khadija ta yi ta fadala ko amma annabi yayi san nana Aisha akan nana Khadija annabi bai taba son wata mata ba kamar nana Aisha wa nazala alayhi alwahyu fi lihafiha har yanzu falalan nana Aisha yake zanuwa wato in kaje falalan nana Aisha sai ka rinka ganin kamar ma an yaba ta dan karna na Khadija wa cewa yayi wa nazala alayhi alwahyu fi lihafiha duna ghayriha min nisa'i ita ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance a tare da ita cikin ɗakin ta Allah ya sauko mishi da wahayi sabanin sauran matan shi ba rawaito wace ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da matan shi wace an sauko mishi da wahayi in ba nan Aisha ba kaga kana a ci ita wannan falala ce a gareta ce an sauko da wahayi a cikin ɗakin ta ko sannan kuma yana daga cikin darajarta da falalarta yace wa kanat wafatuhu bayna sahriha wa nahriha annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo mutuwa yazo barin duniya annabi a tsakankanin cinyarta da kafadarta ya bar duniya annabi ya dora kansa a saman cinyarta anan ne yayi wafati a saman cinyar nan Aisha wannan ba karamar falala bace za ka gani yanzu a cikin iya wanda baban su ya aihe su in baban nasu yazo mutuwa za ka gani wanda baban su ya mutu a saman cinyar shi in aka tashi bayani shi da kanshi da ringa wallahi a saman cinyar ta babai mutum nan zai ga yana nuna anan babai mutum yana alfahari da abin ne to yanzu ita kuma a saman cinyar ta manzon Allah ya bar duniya wannan ya ishe ta falala ba a kare falalan nan na Aisha ba yace wa jama'a Allah ta'ala baina riqihi wa riqiya fi akhiri sa'ati min sa'atihi fil dunya Allah subhanahu wa ta'ala ya hada tsakankanin lumwashinta da lumwashin annabi a ƙarshen lokutan shi na duniya annabi da ya zubar duniya yana kan cinyar da kaga lumwashin su ya shiga cikin juna ke ba kowace bata samu wannan falala a cikin matan shi har ila yau wa awwal sa'ati min al-akhira farkon lokacin annabi na shiga lahira yana tare da Aisha ba a karewa falalan nan Aisha ba sai yace wadu fi na fi baitiha an binne annabi a cikin ɗakin ta wannan ita ce na Aisha kuma wannan ita ce suke zagi saboda tsabagen lalaci da bata irin na mutane annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗakin ta ya mutu kuma ka ɗabi'a ta annabawa in suka mutu inda suka mutu anan ake binne shi to ya mutu a ɗakin Aisha ina za a hudu shafe shi haka aka binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗakin ta kuma bayan an binne shi bata wuto daga ɗakin ba tace kai yanzu akwai makwanta a ciki in wallahi a nemi mun wani jiban da iya zama a ta ci gaba da zama a ɗakin ta har babanta sayyidina Abubakar ya khalifanci ya mutu aka binne shi kusa da manzon Allah a cikin ɗakin ta bata wuto daga ɗakin ba tana ciki har zuwa lokacin da aka zo aka binne sayyidina Umar to da aka binne sayyidina Umar nan Aisha sai ta fara sanya hijabi a ciki da Allah da annabi ku dubar da wannan magana annabi an binne shi a ciki to mijinta ne ai ba komai ba tana cikin ɗakin ta ne ba matsala aka binne babanta a ciki babanta ne ba matsala babanta ne da mijinta a binne ba a rai ba ba su da rai a binne suke sun mutu amma da aka binne sayyidina Umar radda aka binne sayyidina Umar ran nan ya tawa da sanya hijabi a ciki wanda abin da yake nuna wa sayyidina Umar ba muharramin ta bane kuma a yanzu fa ya mutu ba da ranshi ba an binne shi ne amma wai saboda kare mutunci irin na mata annabi ya mutu ma kumiya take ta zamna a wannan wajen da yake babu hijabi sai ta sa hijabi abin da yake cikin kasa haka mata suke yanzu mata ba haka ba suke yanzu sannan yace wallati barra'aha Allahu ta'ala min fawqi sab'i samawati fi kitabil aziz har ila yau daga cikin fallata ita ce wanda Allah ya kubutar da ita tun daga saman bakwai a karkashin wa'annan ayoyi guda 10 na cikin suratul suratul nur wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zarkake ta a cikin su yace faman qadhafaha bima barra'a Allahu ta'ala minhu faqad kafara daga lokacin da aka sauko wannan ayoyin da suke wanke ta duk wanda ya kara tuhumarta to ya zama kafiri saboda in Allah ya wanke mutum yace bashi da datti kai kuma ka dawo kace a wani datti gare kamar kana ja da Allah ke wanda ya ja da Allah kuma kaga ai musulunci shi ya tashi aiki to duk wanda ya kara tuhumarta bayan sauko wannan ayoyin faqad kafara mallai ce hakika ya zama kafiri qala Allahu tabaaraka wa ta'ala Allah ya faɗa a cikin wa'annan ayoyi innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum Allah ya ce lalle wa'anda suka zo da wannan zance na kirkire na ƙarya wasu jama'a ne daga cikin ku yace la tahsabu sharran lakum kada ku yi tsammani sharri ne a gare ku bal huwa khairul lakum bari dai wannan abin da suka yi alkhairi ne a gare ku likulli mir'in minhum kowanne daga cikin wa'annan mutanen maktasaba min al-ism yana da abin da zai samu daga zunubi game da abin da ya aikata wallazi tawalla kibrahu minhum wanda kuma yake ya doki jagorancin watsa labarin na ƙarye a cikin mutane daga cikin wa'annan jama'an da suka kirkiro labarin lahu azabun azim yana da azaba mai girma inji Allah tun daga wannan ayi har zuwa ƙarshen ayoyi guda 10 Allah subhanahu wataala yake ta zano falala da kuma wankewa da nan Aisha Allah ya kare da gareta hallo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi hadisi yana cikin sahih al-Bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fadlu Aisha ta'ala nisa'i ka fadli thariri ala sa'ir ta'am Annabi yace fadalan na na Aisha a cikin mata kamar fadalar saridi ne akan sauran abinci menene tarid to tarid yana ɗaya daga cikin abincin da Larabawa suka fi so wanda suke ji da shi yanzu kai anan da magana maka ce wani abinci ne ko wanne ne zaka ci an baka aiki ko wani abinci ne ko wanne a da magana wannan tambaye ya yi tunani ko kaga da wani ya ce maka kawai shi dai gasheshen nama mai shuyi to yanzu wannan dai dogon bincike ne to su Laraba a wancan lokacin at-tharid shine abincin da yafi kowanne shi kuma at-tharid menene nikakken nama ne ake hada shi da alkama sai ya zamanto shi ba nama ba kadai kuma shi ba alkama ba kadai wani hadi ne na musamman wanda in ka ci dadi zai ratsa maka kogoro ka ji kokollo ka tabe ke saboda dadi to Annabi yace ita Aisha matsayinta a cikin mata kamar wannan abincin ne yanda yake da matsayi akan sauran abincin cika to yanzu kamar mu doka mu ce a cikin da magarin yau abincin da yake kowanne a ce mai shuyi na dan akuya shine yake kowanne misali to kai a ce to kai wani matsayin shi a cikin mutane kamar matsayin mai shuyi dan akuya ne akan tuwon larshi da tuwon tsaki kaga ai bayan gama ba ko to kamar haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace matsayin Aisha kenan ana so a ga maka ita ta yi fintinkau ta yi nesa nesa a cikin mata ba ga mata da sauran wannan shi ya kawo ƙarshen wannan bayani da malam yi a cikin wannan asali na tara yanzu kuma zamu shiga asali na 10 wanda shine asali na ƙarshe a cikin wannan asali guda 10 da malam ya kawo a cikin wannan littafi mun har da yin kamshin wannan littafin ƙarshen shi kenan din nan an yi da asali na 10 ina ga sai wasu ƴan bayanai waɗanda malam zai kawo asali 11 bayan wannan akwai guda sai kuma wasu ƴan bayanai da malam zai kawo wasiyoyi ne ƴan wasiyoyi ne da malam yayi wanda zai kawo da ƙarshen littafi wanda sune kuma ƙarshen littafi Allah ya nuna mana ƙarshen lahiya asali na 10 yace al-aslul ashir asali na 10 mawqifu ahli sunnati wal jama'a min ahli al-bid'ah wal ahwa matsayar ahli sunna wal jama'a game da ƴan bid'ah waɗanda suke ma'abota bin sarransu kaga ai in aka ce ƴan bid'ah aka ce ahli sunna kai da kanka ka san akwai bambanci to menene matsayar ahli sunna game da ƴan bid'ah wannan babi ne wanda yake da tsaurin bayani a cikin shi amma ita ce gaskiya dole a wuce saboda haka zamu ji kai yanzu a matsayin kan ahlus sunna yaya ya kamata ka kasance tsakankaninka da ɗan bid'a kuma aka ce ɗan bid'a yana da kyau mu san yaya ne ma bid'a take menene bid'a ko to duka mallin zai kawo mana bayanin a ciki sai ya ce wa min usuli aqidati salafis salih yana daga cikin asallai na aqida ta magabatan kwai ahlus sunnati wal jamaa sunni ahlus sunna wal jamaa yace annahum yubghiduna ahlal bid'i wal ahwali ahlus sunna suna kin ɗan bid'a wanda suke bin san rasu kaji daya ahlus sunna ba sa nuna soyayya ga ɗan bid'a abin kin kin su ake me yasa saboda alladhina ahdasu fi ddini ma laysa minhum su ne wa'inda suka kirkiro a cikin addini abin da bayya cikin addinin suka sa shi to wanda ya kawo abin da babu shi addini ya sa cikin addini ta ina zaka so shi ba za a so shi ba sannan wa yazjuruna hum sannan ahlus sunna suna wato nuna wato abin da yake na tsawatarwa game da su ana tsawatar mu ahlan bid'a ɗan bid'a ba a musu a hankali tsawatar musu yake in za musu wa'azi ma daga murya yake dan su gane ba da wasa ba yake yace wa yataqarrabuna ila Allah ta'ala bi maqtihim kuma ahlus sunna suna neman kusanci ma ga Allah a dalilin kiyayyan ahl wannan ɗan bid'a din wannan magana me take nufi wai wa abin da ake nufi anan shine duka mu san menene at-taqarrub ila Allah neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala zan ba da misali daya dan abin da wuto mana hili akwai a wa'ansu wa'inda suke na mutane wa'inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin suna gabatar da ayyukan su dan su yi tawassuli ga Allah ya biya musu wata bukata wanda dutse ya riye su a cikin kogo a cikin daji suka yi su ture dutsen suka kasa ya kace to wannan hawa mai iya hudda ku sai Allah saboda haka kowa ya tuno wani aikin shi da yayi na lada tsakanin shi da Allah ya wadi sai ya addu'a Allah ya hudda mu daga cikin wannan yanayi sai kowa ya tuno abin da yake tsakanin shi da Allah yake wadi kaga su sun nemi kusanci ga Allah a dalilin ayyukan da suka yi tsakanin su da Allah ko dan Allah ya kubutar da su to ahlus sunna ma suna neman kusanci ga Allah ta hanyar wato kin ɗan bid'a da suke yi domin kin ɗan bid'a ibada ne wa hajrihim kuma suna nisantar ɗan bid'a wa zammihim kuma ana muzanta ɗan bid'a ba dan kwaskwarima game da lamarin ɗan bid'a suka ce to ai in aka lura da kakan shi da kakan babana sun haɗu kakannin mu din nagarin malam ne in ma nagarin yamma ne babu wani yanda za a yi dubara a dan kwatanta a ce wai an dan yaba wato abin da yake na ɗan bid'a gami da lamarin addini ai an kula da wannan gami da lamarin addini saboda ana iya samun ɗan bid'a wanda yake da halaye na gari yana da mu'amala mai kyau da mutane amma gami da abin da ya sha addini kasurgun ɗan bid'a ne to a wannan bangaren babu daga kafa wa idlalihim sannan kuma kaskantar da su ake daddan su gane sun yi ba daidai ba su gyara wa bi tarki salami alaihi kai imani yace in so samu ne ma a wasa musu sallama ɗan bid'a a wasa ce musu assalamu alaikum kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala adullukum ala shay'in idza fa'altum wa tahabbatum yace afshu salama bainakum yace bazan gaya muku abin da in kuka yi shi za ku so junan annabi yace ku yada salama ko to kaji mallaci yace amma in za a yada salama ban da bid'a in dai an tabbatar wanga dan bid'a ne kuma bid'a ta shi bid'a ce wadda take ta bayyana kowa ya san ta an sani da cewa wanga dan bid'a ne musamman ma kuma mafi muni daga cikin wanda shi dan bid'a ne kuma yana kira zuwa ga bid'a shi wannan yayi ma hatsari a ciki to irin wannan ba mu sallama au ta'zimu wa tawqirin kuma ba a girmama su ballantana a kaskantar da kai a gaban su ba a yin wannan ahlus sunna yayi karin haka na a gaban su sai ce fa hum la yuhibbunahum ahlus sunna ba sa kaunar ɗan bid'a wala yashabunahum ba sa yin abokantaka da su ba yin abokantaka da su kawai iyakaka da su in ka bude kayan ga na kasuwanci su zo su sai ka karbe kudin ka ba su abun su su shiga sa annu su shikenan amma abokantaka da kai ba ta da kai da su babu kai in ka ga dama in suka musu sai abun maka ce baka sai da dan su shawa Allah su dan su shawa Allah su wani guri su ne yace wala yujali sunan kuma ba a zama inuwa ɗaya da su ahlus sunna ba su zama inuwa ɗaya da ɗan bid'a
saboda ana zama inuwa ɗaya da su hakan zai ba su dama su cigaba da yada bid'ar su ne kaga kamar dan sakin musu wuska kenan wala yukhalituna ko ba sa takuduwa da su duk inda aka ce akwai bid'ar ahli sunna nisanta wajen su wala yaqbaluna shahadatahum wa riwayatahum kuma ba a karbar shedan ɗan bid'a kam kaga wannan babban magana ce yanzu dan aka samu rikici aka ce to a kawo sheda an dan bid'a ne ahli sunna ba su karbar shedan saboda shi ba yardaddan mutum bane ba amsaccen mutum bane yi wanda ya ma wanda ya goga ma addinin Allah kashin kai waye ma ba ya goga ma shi yasa yanzu alƙali ahli sunna ne aka zo shari'a gaban shi aka ce a kawo shi da aka dan bid'a bai yarda ta yake a kawo ni banda shi saboda dan bid'a ne shi sannan wani waye ta ba amsar ruwayan shi shi yasa malaman hadisi suke da tsauri wajen amsar ruwayan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke da kaushin magana akan bangaren sai ka ji yanzu malamin haudi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sanadi an ce akwai wani sunan shi kaza sai ka ji malamin hadisi yace fulanun kaza wani makaryaci ne in aka ce kaza ko shi ƙaryar tashi ma ta wuce inda ake tsammani saboda akwai bambanci tsakanin kazibun da kazzab kazibun shine mai ƙarya shi ƙaryar shi sama sama ce amma kazzab ƙaryar wa tayi nisa da yawa to haka malaman hadisi su ko kuma ka ji an ce fulanun la yuqbal minhu wani kada a mushi ko wace irin magana a wajen shi ko da a garin su shine ya kuwa zama malami saboda wannan bangare ne na kare addinin Allah haka ahli sunna suke sai ce wala yasma'una kalamahu kai in suka yi magana ma ahli sunna ba sa yin magana su dan kaka kamo radio ka zama ka kunno wani malami dan bid'a yana bayani ka kunna kana ji ba jin shi ba shuraren su masu wannan yan bid'a din wala yunaziruna kuma ba a yin muqabala da su ba yin muqabala da yan bid'a kaga yan bid'a wala muqabala gare su saboda yanzu in kai muqabala da yan bid'a su sun samu abin da suke so yanzu zaka ga sun yi ta yada ta ai wani an yi muqabala da shi su suna za a hudo musu to daga an yi muqabala da su ya hudo musu suna shi yasa ahli sunna ba sa yin muqabala da su wata rana Imam Shafi'i yazo yana murna wannan Imam Shafi'i yazo yana murna sai aka ce Allah ya ta mala lahiyayo kake murna sai ce ai warin ciki nike yau yau na yi muqabala da wani dan bid'a kuma na kare shi wai saboda tsananin da suke da wahala wajen yin muqabala saboda shi yazo ba muqabala bace zai yi da kai ala asasi al-adilla fil kitabi was sunna ba zai yi muqabala da kai wai akan aya Allah ya ce hadisi annabi ya ce shi kawai kewai Allah wa dauran in ya shiga gabas sai ka kamo gabas din sai yayin ma in aka yi yamma daga can kuma sai ga ya ƙara yin musu sai ka kasa gane to wai shi mai wake sai wani baka iya gane ya ki tsayawa a yi matsala daya in za a yi muqabala da su akan matsaloli guda uku to in aka fara ta hari kan aida sai ka ga ya kawo matsala ta kai takwas an kasa gane ina za a dosa shi yasa yace wallahi yunazirunum ahli sunna ba sa yin muqabala da yan bid'a wala yujadiluna fi din kuma in aka zo al'amarin addini ba a yin garrama da su kaga wannan abun mu kuma a yanzu na ba mu wahala sai ga an ta da irin da yanda muka saba ko a wajen zaman mu a majalisar mu ko a kuma cikin mu'amalar mu da muke da mutane yau da gobe za ga dan abu ya taso na abun addini kowa yana dan so ya tsoro mu albarkacin bakin shi to in ka gano wanga dan bid'a ne ya sha bid'a ya koshi in aka fara garrama addini kawai bar shi da Allah kaka biya shi ahli sunna ba su bi yan bid'a wajen garrama addini saboda shi ba kariyan addini bane ba zai kawo kawai kewaye ne zai fara kawo maka kuma za ka gani haka suke yanzu misali in kana magana da dan bid'a sai ka ce masa a ya kamata a fasa yin bid'a a cikin addini saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce sai mace maka to mun yi kullu bid'atin dalala to a fasa hawa mota mana ka ji wata magana kai ana kawo maka hadisi annabi kai ka ce a fasa hawa mota ya za a fasa hawa mota kaga ya bata hira ko to irin wannan wahalar sha'ani gari to wannan hego kai sa ya kuna garrama da shi ba ya garrama da kai kuma kai ba ka garrama da shi to kenan me yana amfanin garrama bata da amfani a barta sai ce wa sununa azanuhum an sama'i abatilihim dhaha ahli sunna suna ba kunnan su kariya game da shuraren bannar da yan bid'a suke yi mai cutarwa duk abin da kaga ni ayi bid'a suna yi na banna suna yadawa su ahlus sunna kare kunnan su suke ba sa ji wanda kuma yanzu Allah ya jarabce mu da irin wa'annan abubuwa musamman a saman kafafan sadarwa sai a samu wani malamin dan bid'a ya zamana yayi ta kirkiro abubuwa har da kafirci ma wadi yake amma kuma yayi mu zamana tiryan mu zamana muna shawaran shi da karshe daga warkuwa karshe to kaga wannan ba badidi bane ba saboda kana cutar kunnan ka shi ma kunnan ka halitta ne daga cikin halittun Allah yana bautan Allah ya zaka yarda kuma ka bari ya ringa shuraran abin da yake ba daidai bane game da haƙin Allah ba daidai bane game da haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa su ahlus sunna ba sa shuraran irin wannan wato su wa'inna abun da suke wadi na banna su ɗan bid'a malin yace allati idza marat bil adhan waqarat fil qalb in kunni ya shurare su to galibi zaka ga sun fada sun yi daso a cikin zuciya in suka yi daso a cikin zuciya kuma wajarat ilahi wa sabisa shaydan sai shaydan ya samu damar shiga shi da ma shaydan iya nan yayi target din shi yayi plan jira yake kawai ka shurara dan ka shurara sai ya samu hanya sai ya kutsa ya shiga zuciya kai ka maka waswasi shi yasa ya gani da wuya dan bid'a ya sako bayani a shurare shi baga ba an samu wanda suka bi shi yana da wahala saboda dama shaydan irin wannan mafakacce yake da yawa za ka gani yanzu mutum ya ce maka wallahi ni ahlus sunna ne amma kaga wannan malamin ya dan fara burge ni duk da ma dan bid'a ne to kai ya kai fara burge ka shuraren shi yake ta ina dan bid'a zai burge ka wanda yake kira zuwa ga bid'a shi kaje ya fara burge ka to gaskiya akwai matsala kaga ƙara shuraren shi saboda an aka ci gaba gaba ji za ka yi kuma yan ahlus sunna na gaskiya su ma raba ka hushi to kaga garin neman gyaran ido gyaran gira an rasa ido kenan ko Allah madaukakin sarki ya kiyaye sai malin yace wa yarawna bi anna bayana halihim wa kashfa sharrihim wa awarihim wa tahdhir al ummati minhum ahlus sunna suna ganin cewa bayani game da yan bid'a a wadi su wane ne su yaya halin su yake kuma da boye wato bayyana abin da suka boye na sharri saboda ahlus sunna su yan bid'a da kake gani dillalan sharri ne su in suka tashi bayyana sharrin su bisu bayyana shi kai tsaye suna da tsari boye shi suke yi sai su bayyana muku alherin sai kun shiga cikin alherin sai a bayyana sharrin in kana so gane ka kalli abubuwan da suke na bid'a iri-iri za ka gano haka kai da kanka zan ba da misali ɗaya kawai ka kalli misalin maulidi da ake yi kaga dai maulidi ai a ce maka san annabi ne ko murna da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallama duk wanda bai murna da ma'aiki makiyin annabi ne to mun shi murna da aihuwa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam menene yake a ciki kai a ce maka zawa ne ake ana karanta sirar shi ana karanta tarihin shi ana kaza kaza to daga bisani kuma sai a zo da abubuwa ko yo shi ne ya zo da ana waƙe ana rawa in kai magana a karawa sai a ce to ai rawar ta san manzon Allah ce ba lai a ina rawar ta san ba lai kaga ayan bayyana maka san annabi ne asali ko amma me ake yi saban Allah yanzu ga zagaye ana yi a maulidi ya zo ko a da magana da ba a yi shi nan da shekara hudu ko biyar aka fara wannan zagaye tsakani da Allah waye ga zagayen bana ba wanda ya gani ko zagayen bana abin ba dama wa shaidan sosai ya taka rawa a zagaye shi kuma abin da su wanda shekarar da aka fara yin zagayen a da magana da ba a yi shi ma aka fara shekarar da aka fara yin zagayen kawai 'yan makarantar islamiyya ne da malaman suke zawa su kewaye titunan da magaram suna tahiyya suna 'yan kasidinsu suna dan tabinsu suna 'yan rawarsu sama-sama amma hobana abin subhanallah ni na zo wuta bakin turbin da na gani abin ya ba ni mamaki na ratse muku da Allah babbofi ake kawowa na kirki wanda girmansu ya kai tsawon wannan tagai manya-manya kuma wai kakai tsammanin kasida ce za sa kiɗi ne na musamman kawai ana zama da rawa ne wa kuma yanzu in kai ga ce a soyayya maza ta ina anan da maza da mata ana zama da rawa ku ce soyayya maza da sallallahu alaihi wasallam yanzu anan me aka bayyana maka an bayyana maka san annabi sai aka fake da shi sai aka zo ana cashewa shine bayanin kawai to kaga sun boye tashi wasu ne sun bayyana san annabi wanda shi kuma abu ne na addini to shine anan mallan yace ai su ahlus sunna suka ce wajibi ne akan akan su ahlus sunna akan kashfi sharri awa sharrihim wa awarihim cewa a bayyana wannan abin da suka boye na sharri a ga yamma mutane dan su gano su da kyau sannan kuma in sun fake da wani abu na alkhairi sun boye sharrin to a bayyana sharrin kuma ayi bayanin alkhairin yanda yake a shari'ance yaya san annabi yake a shari'ance sai a wa'i ma mutane sannan kuma a boye a bayyana wancan sharrin da suka boye wanda suke biyo da kanshi wa tahdhir al-ummati minhu sannan kuma a tsoratar da al'umma game da wannan yan bid'a saboda sharri ne su a cikin al'umma wa min bid'ihim ad-dallah kuma a tsoratar da al'umma daga bid'o'in su na bata wa tanfirun nasi anhu kuma a sa mutane su ringa gudun su din yanda za a raba mutane da su ayi in dai hanya ce ta shari'a wa amalihim al-mubtada'a kuma a sa mutane su nisanci ayyuka wa'inda suke kirkirarru wanda yan bid'a suka zo da su wa tashira bihi mallan yace kuma in aka samu yan bid'a koda a ce al'umma bu san su to a bayyana su in abin ya kai ga a hadu sunan su ma a wadi dan mutane su gane su da kyau su nisanci su saboda in aka dan yi dan jurwayi da kamar wanka tana yawa wani baya gane wa ake ni to amma an gano wanga bannan shi ta kai banna ta yanda in aka bar shi ba ga mutane ba zai ci gaba dabatar da mutane to ya halasta a ambaci sunan shi da sifofin shi dan mutane su gane shi kuma a ce a ji tsoron haduwa da shi saboda dan bid'a ne mai bayyana bid'a wa bi mukhalafatihim ash-shar'iyya sannan kuma a gaya wa mutane irin saba ma shari'ar da yan bid'a suke yi kuma wannan abubuwan da aka wadi mallan yace min ahammil wajibati yana ɗaya daga cikin mafi muhimmancin wajibobin shari'a wa min jumlatil al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kuma wannan abu yana shiga kalkashin babin al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar umarni da kyakkyawa da kuma hani akan mumuna wa min an-nasihati lillah kuma yana shiga cikin nasiha ga Allah inda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace addinun nasiha addini nasiha ne yace kullu liman muka ce ga yace qala lillahi ga Allah subhanahu wataala to wannan yana shiga cikin nasiha ga Allah wai rasuli kuma yana shiga cikin nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda a can da yace lillahi sai yace wali rasuli sai yace wali wali muslimi wali aimatul muslimina wa amatin ko sai yace to anan yana shiga nasiha ga Allah ga manzon shi kuma ga musulmai ga baki daya allati hiya haqiqatu hadha ad-din al-hanif wadda ita wannan nasiha ita ce haqiqanin wato addinin wannan mai kake addinin Allah subhanahu wataala Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin wani hadisi hadisi ne cikin sahih muslim annabi yake cewa ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli annabi yace babu wani annabi wanda Allah ya aiko shi a cikin wata al'umma kafin ni illa kana lahu min ummati hawariyuna wa ashab fati ya kasance yana da a cikin al'umma shi hawariyun sune waɗanda suke da tsantsan biyayya a gare shi wa ashab kuma yana da sahabbai yace ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtadiruna bi amri suna yin aiki da sunnar shi kuma suna yin biyayya ga umarnin shi kowane annabi da aka aika yana da wa'innan tare da shi sai annabi yace thumma innaha takhlufu min ba'di mukhulu annabi yace sai dai kowace al'umma da kowane annabi in sun shude wasu mamaya za su zo bayan su wasu al'umma za su zo bayan su amma za su kasance mafi sharrin mamaya saboda in suka zo yaquluna ma la yaf'alu za su ringa fadin abin da ba sa aikatawa wala yaf'aluna ma yu'marun kuma ba sa yin abin da aka ce musu su yi annabi yace faman jahadahu bi yadihi fa huwa mu'min to irin wa'annan mutane in kun gan su annabi yace duk wanda ya yake su da hannun shi to mu'mini ne kaga ana bugu kenan addini akwai inda ta kama a dan sa hannuwa ballahi wani annabi yace faman jahadahu fa huwa mu'min wanda ya yake su da hannun shi to mu'mini ne yace wa man jahadahu bi lisanihi fa huwa mu'min wanda kuma ya yake su da halshen shi yazo ya ringa bayyana bannan su shi ma annabi yace mu'mini ne sai ce wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min sai na uku shine wanda ya yake su da zuciyar shi ya nuna abin da suke yi zuciyar shi ta kibayya su annabi yace shi ma mu'mini ne kaga wannan ya tuno maka wa'incan maratib ko na gusar da munkar ko annabi yace marra aminkum falyughayyiruhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi wa fa illam yastati fa bi qalbihi to nan masu ne annabi ya zano maratib ne guda uku yace duk wanda ya yake su da wa'annan abun guda uku mumini ne
sai yace wa laysa wara'a dhalika min al-imani habbatu khardal yace banda wannan ukun fa to babu wani abu daga cikin imani koda daidai kwayar zarra ne babu ma'ana duk wanda bai yi ba daga cikin in baka cikin ukunin da aka ambata baka yake su ba da hannunka baka yake su ba da zuciyarka kuma baka yake su da halshenka ba baka cikin ukunin annabi ce to baka daga cikin imani koda da kwayar zarra kaga wanda ya nuna maka su ɗan bid'a wajibi ne a yake su ba wani kace bane ba to tunda su wani suna yi mun ba farz kifaya bane kace wani mun sun yake bid'a mun ba yi mun yi ba dole ne kace su ɗan bid'a kawai dole ne a nuna masa karan tsana sagane an tsare su saboda haka ne kadai zai sa su gyara kuma su tuba kuma haka yake taimakon su aka yi saboda in ɗan bid'a ya wasa bid'a ya komo hanya Allah ai ko ba komai ne an tayi lahira ana tunanin cewa ya tsira ko in ya gyara imani kaga kenan taimakon shi akai saboda haka dole ne a taimake su ɗan bid'a ku yi hakuri taimakon ku ne za a yi ba cuta muku bane ba za a yi wa qala sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisin na daban shi ma dai na cikin sahih muslim annabi yace sayyakunu fi akhiri ummati unasu annabi yace a ƙarshen al'ummata waɗansu mutane za su bayyana yuhaddithunakum ma la tasma'u za su wato ringa gaya muku abin da ku ba ku taɓa jin shi ba antum wala aba'ukum kai ba ku ba uwayenku ba su taɓa jin shi ba fa iyyakum wa iyyahum annabi yace to in kun gan su ba ku ba su kaji ha annabi ne yake bada shawara ɗan bid'a ba ku ba su to menene abun da suke wadi wanda ku taɓa shi ba da ku da iyayenku da kakanninku ni dai na taɓa jin irin wannan abu ban sani ba ko kun taɓa yi na taɓa ji wani ɗan bid'a ya ɗauki min gurena bayani yana cewa akwai wani shehu da ya tada tarzoma a lahira tunda nake a tarihi ban taɓa jin wannan abu sai a wajen wannan mutumin kaga ɗan bid'a wa kenan wai wani shehu ne tada tarzoma a lahira suke rikici shi da mala'ika kai ka ji ƙarya malam kai la haula wala quwwata Allah raba mu da sharrin bid'a mala'ika nan kuma muka yi bayanin mala'ika yanzu ta ina wani shehu zai yi rikici da kira mala'ika shehun wa malam mala'ikan da shi mala'ika ɗaya ne wa yake waje anna aliha safila da kake yin an bada labari ba mala'ika ɗaya ne zai daga duniya juya ta gaba ɗaya duniya ta kife ta juye wannan ne wai zaka ce wani shehu kai rikici da shi a lahira in banda kawai tsaba an rena mutane masu shugari to kaji to yanzu da Allah annabi da yace a ƙarshen zamani za a samu wasu na gaya muku abin da ku da uwayenku ba su taɓa ji ba annabi ya gaskiya ko bai annabi ya gaskiya ni dai ko a kakanni ko a iyayi a tarihi ban taɓa jin wannan abin amma kwatsam shi ga shi wannan bid'a ya wadi mini kuma wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da suke wadi na san da yawa daga cikin mu nan mun ji ababe biya wanda suke wadi wa'inda kai da kanka da kaji kai ka san dai wannan abin akwai reni a ciki kuma sai a ce maka wai addinin Allah ne Allah madaukakin sarki ya kare mu addini yana cikin hannun ƴan sai Allah kubuto shi malam yace wa ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunnati wal jamaa yaquluna bi anna al bid'a hiya suna cewa bid'a ita ce to yanzu anan malam zai ga maka wai kullu yake shi ana cewa bid'a bid'a wai meye ma bid'a to zai ga maka menene bid'a yace al bid'atu hiya kullu i'tiqadi yace bid'a shine kowane kudircewa na zuci abinda mutum zai kudirce shi a zuciya au ibadati ko kuma wata ibada in aka ce ibada kuma ai ka san abin da ake neman lada ne akan shi ko abin da in kai kana jira Allah ya baka lada wannan shi ake cewa ibada to shi yace kowane kudirce abu wanda yake na zuci ko kuma wata ibada lam yashra'a Allah ta'ala wa rasuluhu fi din wanda Allah da manzon shi ba su ce ai ba cikin wannan ita ce bid'a da Allah da annabi ba su sa ku ba kai ku dan taru ku dan yi dogon nazari ku ce kai ya kamata a fara kaza wa sa ku shi al'amarin ibada tauqifi ne in ba Allah bane bai ce ai to ba ku da hurumin ku ku zama ku yi taro ku ce ya kamata a ringa yi saboda ku daban addinin Allah daban shi Allah shi yace ai addini saboda haka ya shirya mishi ka'idodi da abubuwan da zai kamata a bi a cikin shi sai yace ai kullu amrin lam yati ala fi'lihi dalilun shar'iyyin min alkitabi was sunnah duk wani umarni wanda dalili na shari'a bai zo akan shi ba ko a Qur'ani ko a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan abin shi yake cewa bid'a saboda haka in kana so gane bid'a ba wani dogon zance bane ba mai wahala menene abin kallashi wa'inda suke yi mi suke jira ba su lada i to waye sa sai in ka duba Qur'ani kaga babu in ka duba hadisi kaga babu to wannan abu sunan shi bid'a
ai abin ina ga mai sauki ne ko abin bai da wahala amma yanzu ba muna yin sallah ba to me muke jarawa mu lada to ai na ka ce mi sallah ayoyi sun yi mulki a cikin Qur'ani min ba mai mubalaga yawa ka ce mallan ya ce ayoyi sun yi mulki ayoyin da yawa ne cikin Qur'ani suna da waqimu salata wa atu zakat Allah ya ce a tsaye da sallah a hadisai wa annabi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala habsi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar sallallahu yace wa iqamis salah kaga wannan muna da hujja a Qur'ani muna da hujja a hadisi saboda haka wannan ba bid'a sunan ta ba addini mun fahimci bayanin to yanzu in ka dauko wani abu daban wanda ba shi ba sai a ce maka ziyarar neman madadi za a tantayi kabarin wani shehu da ya jima da mutuwa a dan gaida shi aka dan gaida shi sai a ce to shehu ka ga yanayin da duniya take ciki shehu aka mana dauki aka mana madadi shi wannan kaga ya matsallake bid'a ya zama shirka ko ba haka ba saboda da madadi da dauki Allah yake kawo su to dan me zaka kai kabarin shehu kace shehu ya kama shehu ina shi shehu ta kan shi wai saboda yanzu shi ya riga ya koma ga Allah abin da ya aikata a duniya ne za a mushi hisabi amma saboda batan bazira kai ka zo kana cewa ya kama madadi kuma wallahi alazim da yawa suna yin irin wa'annan abubuwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la takunu min ba'di kuffara annabi ce kar ku koma kafirai a bayana ta hanyar gina kaburbura kuma da su masallaci duk in ka gani a jikin masallaci an yi kabari to da karshe sai an koma ana bauta ma kabari kuma galibi in ka tai ya wato wurin inda wa'annan shehunnan na wato da riku suka mutu aka binne su za ka gani yawanci ba dukansu ba yawanci za ka gani a masallatai ne suke kaga wannan kuskure ne aka zo masallaci kenan za dan kewaya kuma wai su menene ma yasa suke irin wannan abun sai kaji sun ce maka to ai a Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ka tai aikin hajji da umara za ka gani kabarin annabi a cikin masallaci yake to in kabarin annabi a cikin masallaci yake dan me mu za a ce kuma sa kabarin mu waye ce muku bid'a ce ka taba zuwa makka ka ji zahirin manzo kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsalka dan muka yi bayani annabi a ina ya rasu a dakin nan na Aisha a ina aka binne shi a dakin nan na Aisha dakin nan na Aisha cikin masallaci yake saboda kai ga walani lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake raye gidan shi cikin masallacin shi yake akwai kofa daga cikin gidan shi da ake shigowa masallaci kaga gidan shi daban masallacin shi daban annabi aka binne shi cikin dakin nan na Aisha kaga an binne shi a gidan shi ba a cikin masallaci ba yau da gobe bayan tahiyya tayi tahiyya an fadada masallacin aka ga bukata akwai a ƙara fadada shi su wa'inda suka fadada shin su ne suka ƙara girman masallacin sai zaman to gidan annabi ya shiga cikin masallacin kenan yanzu in wannan abin da suka yi kuskure ne shi wanga kuskuren da suka yi ya baka damar kai ka je ka gina kabari a cikin masallaci bai baka dama ba saboda baka iya kawo hujja da wannan abin ka ce wai kabarin annabi ma a cikin masallaci wannan ba daidai bane ba Allah madaukakin sarki ya kare sai ce idan hiya masqu hadith ba'da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi min al-ahwa'i wal a'mal duk abin da aka kirkiro bayan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na daga abubuwan sarrai da ayyuka wanda ba su a cikin musulunci wa wato li a fi dini min al-ibadat da abubuwan da aka kirkiro a cikin addini na ibadu kaga ai yanzu muna cikin watan Rajab ko watan Rajab yana cike da bid'o'i bid'a ta farko ma kaga azumin tsayi ne yanzu ai wani azumin tsayi ne yake yanzu ko yau 11 ga wata tsayi bayan Allah wanda a addinin Allah ta aka yi wa tsohoyi tsoho watan Ramadan ma an yaye ne in ya zo ya ce ba wai a ce watan azumin tsayi su yanzu wata ɗaya suna azumi kuma kafin Ramadan ne zo su kara a ina ga wannan abu tsakani da Allah da annabi amma haka akai taba tsayin mutane wahala amma alhamdulillah yanzu abin an fara gane tsayin gaskiya bin sai sai daidai ku wa'anda har yanzu su sun rike abin sun mai da abin na rukau kuma su ma insha Allah sun bari saboda za mu je mu ringa waya musu da kai insha Allah bancin shi za a ce maka wai akwai lailatul nisf min sha'ban min rajab da sha'ban da zai zo ita ma akwai lailatul nisf min sha'ban za ka yi suna ba da wurin duka ranar 7 a karanta alam na shaqawa 32 ranar 8 a karanta qulwan lahu qawa 10 aina ta mice shi kun ga da aka ce su suna fakewa ne da addini da abu mai kyau sai su sayo bid'a su haka ne in suka ce a karanta
alam na sharaqawa 12 misali kaga dai ita alam na sharai qur'ani ne magana Allah ce to yanzu kace mashi baki yace to alam na sharai ce baki ai qur'ani take idan ma alam na sharai qur'ani take to karanta ta ne baki a karanta ta ba ba shi da kyau ba kai da kace a karanta ta zatta yake za nan ne matsalar take shine dole muna buƙatar ka wadi waya ga mu to kaga wayannan mutane suna da matsala kuma sai an yi takatsan tsan da su shine yace li annal aslu fiha wa mubtadi fi din al ibadat wal ibtida'u la yakunu fil adati li annal aslu fiha al ibaha daga nan ya kamata mu tsaya yace ita bid'a kuma wannan ka'ida ce wanda in ka rike ta za ta taimaka ma bid'a yace tana zamantowa ne kadai a cikin ibada batta shiga cikin al'ada bid'a abin da ake cewa bid'a sai abin da ya shiga cikin ibada yanzu muka ce ibada shine abin da ake neman lada a ciki to saboda haka kakkata kai kana ce ma wani dan bid'a ya fasa yin bid'a yace maka a ka fasa sa mantar yace maka a ka fasa sa riga da hula a masallacin ku akwai mikuro ko hudda shi a masallacin ku akwai banti ai lokacin annabi babu banti wannan gaula ne da banti da mantar da hula babu inda aka ce wa'innan abubuwan a yanzu an ce in ka sa banti za baka lada 10 ko lada 2 ita ba banti ba ibada ba ce ba ko wannan jin daɗi ne na duniya wanda in Allah ya hore ma zaka sa ka dan sha iska saboda zahin da ake yi ko wanda yayi ka kuɗi shi kuma ya sa AC ai haka lamarin yake to yanzu kai ka ce ma mutun ya fasa bid'a a cikin addini da ibada shi kuma ya ce ma ka fasa sa mantar ya zaka ka da abubuwan nan guda ko kuma mutum ya ce maka ai lokacin annabi suna sa kyabuto suna sa zani suna tarme jikin su ko sannan kuma suna sa babban riga suna sa rauni to daga yau kai ma ka ringa sa rauni ka ringa sa kyabuto shi ma wannan bai gane ba ina aka dosa wannan tuhayi ne a cikin tuhayi sanya tuhayi ba ibada bane ba wannan sanya tuhayi wani abu ne wanda yake na dabi'a wanda duk inda mutum yake dan adam sunna ce tun daga lokacin annabi adam sirri al'auran su to wannan ba wani abu ne na addini wanda yake na ibada wanda wai zakai tunanin dole yayi an yi irin wancan wanda yake a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kenan kaga yana da kyau bambance tsakanin al'ada da ibada abuwa na al'ada wannan na rayuwa yau da gobe su bid'a ba ta shigowa cikin su abin da yake shiga cikin bid'a shine abin da yake na ibada wanda yake na bautan Allah subhanahu wataala shi ma yana zamantowa bid'a ne saboda tauqifi ne Allah ya tsara abin shi manzo Allah ya wadi yanda ake yi dole ayi yanda Allah ya ce dole ayi yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara kenan wannan shine abin da yake bambanci na tsakanin bid'a ta ibada da kuma bid'a wadda take ta al'ada Allah madaukakin sarki ya kare mu daga bid'a abin da muka faɗa ya zama yadi Allah subhanahu wataala ya bamu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh